أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ضراء، وكقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسعهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمدار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنكس الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وكاد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل القطيعة، فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة جمجي نرانر ثلاثة أولا مسلا شيمي البركة مسلا شمو دبو anan kofar Kaura jihar Katsina. A wannan yini na uku, hudu ne ko uku ne ko? Na uku ga watan Jumadal Ula, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430, wanda kuma shi yayi daidai da 28 ga watan hudu miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu na mako inda muke karatu cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiya al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sana 728. Wannan kuma shine darasinmu na 35 a jerin gwanan majalisai na wannan masallaci mai albarka. Wannan shine majalisi na 79. Mun tsaya inda Ibn Taymiyyah yake cewa fa amma man la yasbiru ala al-bala'i wa la yashkuru ala al-rakha'i fa la yalzamu an yakuna al-qada'u khayran lahu. Ya kawo mana ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama wadanda suke nuna idan wani abu ya samu bawa na bala'i, na musiba, na tashin hankali, yayi hakuri, ya amince, ya sadu da ya miƙa wuya ga Allah, Ubangiji zai ainihin musanya masa da mafi alkhairi da abin da ya same shi ko ya rasa. Ya kawo mana hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu ad-dharra صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace abun mamaki ga al'amarin mumini shi mumini al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne idan wani abu mai dadi mai faranta rai ne ya same shi sai yayi godiya ga Allah wannan sai ya zama masa dadin alkhairi idan kuma wani abu ne na bacin rai na tashin hankali na musiba ya same shi sai yayi hakuri ya dangana ya maida al'amarinsa ga Allah wannan ma sai ya zame masa alkhairi manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda zai samu irin wannan sai mumini to shine ibnu taymiya ya kara da cewa fa amma man la yasbiru ala albala amma wanda baya iya dangana da hakuri lokacin da wani bala'i ya same shi wala yashkuru ala arkha baya godiya lokacin da wata ni'ima ta same shi fala yalzamu an yakuna alqada'u khairan lahu to wannan baya zama tilas ya zan abinda ya faru gare shi ya zama masa alkhairi mutumin da ya samu ni'ima amma bai gode wa Allah ba wannan ni'imar ba dole ne ta zama masa alkhairi ba haka nan mutumin da ya samu wato wani bala'i ya same shi wani wata musiba ta auka masa bai yi hakuri ya jure ba to shi ma wannan abin da ya faru gare shi ba lalle ne ya zama masa alkhairi ba to shine sai ya ce wali hadha ujiba ba ujibu ba wali hadha ujiba من أورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين wasu malamai suka yi magarar to idan wani abu ya faru ga mumini abinda aka hukunta wa mumini na saban Allah ya zamana mumini ya saba Allah to shi wannan abinda aka hukunta masa shi ma zai zama alkhairi gare shi shine malamai suka bada ansa biyu anan ansa ta farko أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد ما قدر دعكي أنان إتتي ما قنا أكن أبند يسا مباوى با أبند باوى يا أيكة تايس ورهوتا دكان سبا أبن وتنني أبنني إما نلافيا ندوكيا نأيا نوداتا دا أبنجي جيزي باوى متن كوكما أبو نمسيبا نبلائي دا زي أوكا ومتن na rashin lafiya na mace-mace na ainihin asarar dukiya waɗannan su ake magana idan mutum ya yi godiya a kan abinda ya same shi na ni'ima ya zama alkhairi gare shi idan ainihin ya yi haƙuri a kan abinda ya same shi na bala'i da tashin hankali wannan ma zai zama masa alkhairi amma ba ana magana a kan saban Allah ba ne mutum ya saba wa Allah wannan wani abu ne da shi ya tsoruta ya aikata da kansa waccan kuma abinda ake magana a kansa wani abu ne da ya auko masa daga Allah wanda ba shi da hannu a ciki to kaga anan ashe bangarorin maganganun biyu sun sha bamban ba bangare ɗaya bane wannan ita ce ansa ta farko da malamai suka bayar dangane da abinda zai faru ga mutum na hukuncin Allah wanda kuma yake saban Allah ne cewa anna hadha innama yatanawalu ma asaba al-'abd la ma fa'alahu al-'abd la ma fa'alahu al-'abd maganar ana yin ta ne ga abin da ya sha ya samu mutum ba ga abin da shi mutum ya aikata ba kama fi qaulihi ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka na jin dadi na ni'ima na kwanciyar hankali wadata dukiya mulki duk wani abin da zaka ji dadinsa a rayuwa to wannan ka sani baiwa ce ni'ima ce daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin abinda kuma zai same ka na musiba na bala'i da tashin hankali abinda zai same ka na rashin lafiya ko talauci ko rasa wani naka ko ma menene wanda zai bakanta maka rai fa min nafsika wannan abu ya samo sababi ne daga kanka wato ubangiji yana gaya mana cewa duk abin da ya same mu na ni'ima wannan tsantsar falalasa ce ta sa ubangiji ya bamu wannan ni'ima amma idan muka ga wani abu ya sauka gare mu mara dadi to babu shakka akwai wani laifi da muka yi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ya ce abinda duk ya same ku na musiba to saboda abinda hannayen ku ne suka tsuburuta wato saboda abinda kuka aikata ne a rayuwar ku na laifi Allah yana cewa awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da wata musiba ta same ku, kuka rika cewa daga ina wannan musibar kuma, menene dalilin faruwar wannan bala'i? Allah ce qul huwa min indi anfusikum, wannan wani abu ne wanda daga kawukanku ya samo asali, ma'ana ku kuka jawo wa kawukanku. Fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim, Allah yace ka sani Allah madaukakin sarki yana nufin ya samar musu da wata musiba saboda wani sashi na zunubinsu. To shi yasa Allah yace wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, as-sayyi'a ana nufin ad-darra, kamar yanda al-hasana ana nufin at-tarra. Saboda haka al-hasanatu da as-sayyi'atu a wannan aya, wa ma asma asabaka min hasanatin da kuma wa ma asabaka min sayyi'atin, waɗannan kalmomi suna nufin as-sarra'u wad-darra'u, ba suna nufin aikin lada ba da kuma aikin laifi, ba wannan ake nufi ba. Ma asabaka min hasanatin ay min as-sarra, wa ma asabaka min sayyi'atin ay min darra. Allah yana cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un, mun jarrabi bani isra'ila bil hasanati, al hasanati anan ana nufin an ni'am, ni'imomi. Falalata ubangiji da ya saukar musu daban-daban, was sayyi'ati da kuma musibu da bala'ai da azaba iri-iri. Saboda haka nan ma al hasanatu was sayyi'atu ba ana nufin at-ta'atu wal ma'asi ba, ana nufin al-hasanatu an-ni'amu wal-fada'ilu, was-sayyi'atu kuma ana nufin al-masa'ib, abinda ubangiji ya saukarwa banu isra'ila na dadi da ni'ima, wannan jarraba ce ubangiji ya soye musu. Hakanan abinda ya saukar musu na bala'i da azaba da tashin hankali, wannan ma jarraba ce ya soye musu, la'allahum yarji'una, wala Allah ko sa koma ga Allah. Shine malam ya fassara maka al-hasanati was-sayyi'ati a wannan aya da cewa abinda ake nufi as-sarra'i wad-dharra, ba ana nufin ayyukan lada da ayyukan laifi ba. Wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna, bish-sharri wal-khayri fitna, muna jarraba ku da sharri, muna jarraba ku da al-khayri. Sharri anan ana nufin al-musiba, al-khayri kuma ana nufin ni'ima. Al-khayri ubangiji yana jarrabar bayansa don ainihin gwada imaninsu. Idan suka samu ni'ima za su gode wa Allah, idan wata musiba ta same su za su yi hakuri su dangana su mai da al'amarinsu ga Allah, wannan duk jarraba ce. Shi yasa ubangiji yake fitna, ma'ana ibtila. Hakanan da Allah yake cewa in tamsaskum hasanatun tasu'ukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. In tamsaskum hasanatun, idan wani abu mai kyau wato na ni'ima na nasara ya same ku, ku sahabbai, tasu'ukum, wannan yana bakantawa munafikai rai. Wa in tusibkum sayyi'atun ay musibatun, idan musiba kuma ta same ku, yafrahu biha, sai su rika farin ciki da wannan musibar. Kaga anan ma al-hasanatu was sayyi'atu ana nufin an-ni'matu wal musibatu. Fal hasanatu was sayyi'atu yuradu biha al-masar wal madar. Al-hasanatu akan nufi ababan faranta rai da wannan kalma, as-sayyi'atu akan nufi ababan bakanta rai, ababan musiba da wannan kalma. Don haka wannan kalma ta al-hasana da as-sayyi'a a al-Qur'ani takan zo da wannan ma'ana, takan zo kuma da ma'anar at-ta'atu wal ma'asi. Wani gurin hasana takan zo bi ma'ana ta'a, sayyi'a ta zo kuma bi ma'ana al-ma'siya. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Allah madaukakin sarki yace man ja'a bil hasanati, kaga al hasanatu anan ana nufin aiki na kwarai, ba ana nufin ni'ima ba. Shi yasa aka ce man ja'a, ba ma asaba ba. Kaga a can asaba aka yi ta amfani da ita, ma asabaka min hasana, kaga wannan samun ka yayi. Waccan kuma wannan kuma man ja'a, ma'ana kai kai abun wanda ya zo da kyakkyawan aiki, falahu khairun minha, kaga al-hasana anan ana nufin at-ta'a. Shi yasa aka ce man ja'a, aka jingina zuwa da wannan da'a din zuwa ga shi, gare ka kai zuwa ga bawa. Allah ce man ja'a bis-sayyi'ati, wanda kuma ya zo da mummunan aiki na zunubi, fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun, ba'a takankawa waɗanda suka zo da mummunan aiki face da abinda suka kasance suna aikatawa, kamar yadda Ubangiji yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yuzza alladhina wa man ja'a bis sayyiati fala yuzza illa bimithliha wa hum la yuzlamun. Ubangiji yace duk wanda yazo da kyakkyawan aiki, kaga nan ma Ubangiji sai ya amfani da kalmar ja'a, man ja'a bil hasanati kaga anan ana nufin at-ta'a, wa man ja'a bis sayyiati ana nufin al-ma'siyah. Saboda haka al-hasanatu was-sayyi'atu a al-Qur'ani suka zo da ma'anar al-masa'ibu an-ni'amu wal-masa'ibu ko al-masarru wal-madarru, haka nan suka zo a al-Qur'ani da ma'anar at-ta'a abinna at-ta'atu ko al-ma'asi, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, daga sayyi'at anan ana nufin adh-dhunub wal-ma'asi hasanat kuma ana nufin al-a'mal as-saliha. To shine malam yace sun ba da ansa da cewa abinda ake magana a kansa wanda Ubangiji zai sanya duk abinda ya faru ga bawa, hukuncinsa ya faru ga gare shi, Ubangiji zai sanya shi ya zama alkhairi, yace ana maganar ni'ima ce da Ubangiji zai bawa bawansa ko kuma musiba ce da za ta saukar masa, ba ana nufin aikin sako ba. Wal jawabu tsani, amsa ta biyu da malamai suka bayar, anna hadha fi haqqil mu'min as-sabbar ash-shakur, wannan rikidewar wato ayyuka su zama alkhairi ko musiba ko ni'ima ta zama alkhairi, yace wannan ana nufin aikin mumini wanda yake mai yawan hakuri, mai yawan mai da al'amura ga Allah. Wadhunubu tanqusul iman, wadhunubu tanqusul iman, zunubai kuma na rage imani, kaga ba wannan ake a shekinin ana maganar ajaban li amrul mu'mini, ana nufin almu'minu sabur almu'minu shakur. Saboda haka mu'mini ne saban Allah, cikin wannan saban Allah din ba zai taba samun alkhairi ta karkashinsa ba. Fa idza taba al-'abdu ahabbahu Allah, duk sanda bawa ya saba wa Allah sannan ya tuba ya koma ga Allah, to Allah zai so shi. Wa qad tartafi'u darajatuhu bit-tauba, yana iya tuba matsayinsa ya kara daukaka a gurin Allah, wanda yana nuna maka fadaddiyar rahama ta Ubangiji, yalwatacciyar rahamarsa, wa rahmati wasi'at kulli shay'in, rahamar Ubangiji ta yalwaci komai, bawan sa ya saba masa yayi masa laifi, sannan wannan bawa ya tuba ya koma ga Allah ya nuna nadamarsa da bakin cikinsa kan abinda ya aiwatar na saban Allah, Ubangiji ya karbi wannan bawa nashi hannu biyu har ma ya so shi sakamakon wannan tubar, har ma ya ɗaukaka matsayinsa da darajarsa. Babu shakka wannan rahama ce ta Ubangiji, in ba Ubangiji ba babu wanda yake da wannan gwaggwaban rahama din. Shi yasa yace qala ba'du salaf, wani daga cikin magabata yana cewa kana Dawudu ba'da at-taubati khairan minhu qabla al-khati'ati, annabi Dawud alayhi salam bayan ya tuba sai ya kasance yafi alkhairi sama da yadda yake kafin ma yayi laifin, kafin yayi laifin da Ubangiji ya kama shi da shi. A ƙarshe Ubangiji yace faghfarna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, sai muka gafarta masa. Kaga wannan gafara kenan, oriya akan gafarar da Ubangiji yayi masa, kuma sai yace wa inna lahu indana la zulfa, yana da ƙarin kusanci kuma zuwa gare mu, wa husna ma'ab kuma yana da makoma mai kyau, yana da makoma mai daɗi. Bayan gafara kuma sai ya samu ƙarin wasu abubuwa guda biyu, al-qurbu ila Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan daraja ce babba, sannan kuma husnul munqalabi wa tibul ma'ab, kyakkyawar makoma kuma Ubangiji ya masa alkawari da ita. Kaga sai ya kasance huwa ba'da at-taubati khairun minhu qabla al-khati'ati, sai ya zama yafi samun alkhairi bayan ya tuba sama da yadda yake kafin yayi kuskuren. Ubangiji shike da wannan gwaggwaban rahama din. Shi yasa wasu daga cikin malamai suka dage akan cewa bawa idan ya saba wa Allah, ya fahimci ya saba wa Allah, ya saduda, ya tuba, tuba ta gaskiya, taubatan nasuha, da Ubangiji yace mulaysi ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, yayi wannan tuba din, tubar da take ta gaskiya, nasuhan ay khalisatan sadiqatan, tubar da take mai ikhlasi, wacce yayi ta da gaske ba da gangan ba, ba da yaudara ba, tuban da ya hada sharuddan da ake bukata ga duk wanda zai tuba ya zo da su. Sharadi na farko ya kasance ya bar wannan laifin da yake yi gaba daya, kada ya ce ya tuba amma yana cikin wannan laifi dumu-dumu kuma bai bari ba. Al-iqla'u anil zambi, wannan shine sharadi na farko. Sharadi na biyu shine yayi, wato yayi nadama akan abin da ya riga ya gabata, ya nuna wato bakin cikinsa da damuwarsa akan laifin da yayi. Sharadi na uku al-azmu ala an la ya'uda fil mustaqbal, yayi niyya, kwakwaran niyya a zuciyarsa, niyya ta gaskiya akan cewa ba zai sake ba. Sannan idan abin ya hadu da haƙƙin wani bawa, ya mayar da wannan haƙƙi zuwa ga mai shi. Idan ya ci zarafinsa ne, ya ci mutuncinsa, ya je ya neme shi afuwa. Waɗannan sharuɗa idan suka kankama, suka kammala, suka samu tare da tuban bawa, to wannan bawa ya shiga cikin sahun waɗanda Allah yake son su. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ubangiji yana son masu tuba. Don haka ubangiji zai karbe shi hannu biyu har ya sanya shi cikin sahun masoyansa waɗanda yake so. Kaga wannan ubangiji shi yake wannan. To wasu suka ce idan bawa ya irin wannan tuban yayin da ya laifi, to babu shakka zai samu wani matsayi sama da ma matsayin da yake kansa kafin ma yayi laifin. Suka ce domin na farko Allah ya nuna cewa tuban bawa na haifar masa da soyayya ta ubangiji gare shi, soyayya ta musamman, soyayyar da ba zai same ta ba sai idan yayi wannan tuba din. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina. Sannan kuma suka ce saboda mutumin da yayi zunubi, wannan zunubin da yayi zai haifar masa da tsoron Allah a zuciyarsa, da kankantar da kai, da ainihin at-tadarru'u ila Allah, kankantar da kai baina yadai Allah, da al-inkisaru baina yadai Allah, ya nuna shi ba kowan kowa bane. Wal buka'u ala dhanbihi, ya rika kuka akan laifin da yayi, ya rika nadama da dana sani akan abin da ya gabata na laifi, ya zama cikin wani yanayi da wani hali wanda a da kafin yayi wannan laifin ya tuba babu wannan halin tare da shi. Ya kasance ko yaushe ka ganshi zaka ga alamun damuwa akan abin da yayi a baya, zaka ganshi ko da yaushe yana nadama akan abin da ya gabatar, yana ganin cewa ya bata wa kansa rayuwarsa, ya lalata wa kansa lokutansa masu tsada da ubangiji ya bashi. To anan kaga ya samu wani yanayi a zuciyarsa, yanayin da zai amfane shi a duniya da lahira. A irin wannan matsayi sai ya kasance ya samu daukaka, daukakar da bai same ta ba kafin laifin, kafin yayi wannan laifin ya tuba bai samu wannan daukakar ba. Bayan yayi laifin kuma wannan laifin da yayi ya haifar masa irin wannan tsoron Allah din, ya haifar masa irin wannan azzullu wa inkisaru, wato nuna kaskancinsa da shi ba kowan kowa bane a gaban Allah, ba domin laifin nan da yayi ba da hakan ba su faru ba. Suka ce kaga ashe kenan duk sanda bawa yayi laifi ya tuba, to yakan iya ya samu matsayi ma fiye da yadda yake kafin lokacin kafin yayi wannan din. Suka ce ga Annabi Dawud alaihi salam abinda Allah ya gaya masa, faghfarna lahu zalika, sai ya ce wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab, ubangiji ya hada masa wannan matsayi guda biyu bayan da ya kasance wato bayan ya karbi tubansa ya gafarta masa. To shine malai yake cewa faman qudiya lahu bitawbati, wanda duk aka hukunta masa ya tuba, kam kana kama qala Sa'id ibn Jubair, to wannan mutum zai kasance ko ya kasance kamar yadda Sa'id ibn Jubair daya daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud a Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda, yake cewa innal abda la ya'malu alhasanata fayadkhulu biha an-nar, lalle bawa zai iya aikin lada, zai iya aikin da'a, kuma wannan aikin ya shigar da shi wuta. Wa innal abda la ya'malu as-sayyi'ata fayadkhulu biha al-janna, kuma lalle bawa zai iya yin aikin zunubi, aikin saban Allah, kuma wannan aikin ya shigar da shi aljanna. Yace wa zalika annahu ya'malu alhasanata, abinda zai jawo haka shine yayin da ya aikata aikin lada din, fatakunu nusba ainihi, sai ya rika gano aikin sa a gaban idansa. Wa yu'jabu biha, sai a jefa mata girman kai, jiji da kai, cewa ai ba mu muka yi kaza ba, azo ana mana magana irin kaza, masallacin ba mu ne muka gina shi ba, azo kana mana magana mu taimaka, to wani taimako za mu yi, kuma mun gina muku masallaci, mun ba ku mota, me kuma kuke so muku? To ya rika jiji da wannan, jiji da kai da wannan aikin da ya yi, kaga wannan zai jawo Ubangiji ya rusa aikin, kuma a kama shi da laifin riya, kuma Ubangiji ya jefa shi wuta a dalilin wannan. Kaga aikin da'a ya yi, amma ƙarshe kuma aikin da'a ya fizge shi zuwa ga shiga jahannama, Allah ya kiyashe. Ya ce wa ya'malu sayyi'a, zai iya kuma yin aikin laifi, fatakunu nusba ainihi, sai ya rika gano laifinsa kullum a idansa, kullum ya kwanta bacci sai ya kasa ya rika tunano laifin da ya yi. Fayastaghfirullah, ya ta neman gafarar Allah. Wa yatubu ilayhi minha, ya tuba zuwa ga Allah ya watsar da wannan laifin, kaga ya samu khatima mai kyau. Wataƙila ba dan wannan laifin ba, da ba ruwan shi da istighfari, ba ruwan shi da neman Allah ya yafe mishi, ba ruwan shi da jin damuwa akan abin da ya wakana na laifi, sakamakon laifin da ya fada ciki, sai duk waɗannan, sai waɗannan abubuwa duk suka samu a zuciyarsa, ya rika jin damuwa, ya rika nadama, ya rika dana sani, ya rika jin shi ba kowan kowa ba a gaban Allah, ya rika jin cewa lalle ya saba wa Allah, kuma lalle kafin Ubangiji mai tsanani ne idan Ubangiji bai masa rango mai yafe masa ba, ya rika jin wannan a ransa, sai ya tuba ya koma ga Allah. Kaga sako ya fara yi, kuma sakon nan ya zama masa dalilin samuwar waɗannan abubuwa a zuciyarsa, waɗanda kuma suka jawo Allah maɗaukakin sarki ya saka kanka masa da gidan aljanna. Wa qad thabata fi sahihi, ya tabbata cikin sahih Bukhari, hadisin Sa'd ibn Sa'd, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al a'malu bil khawatim, wato ayyuka sakamakon ayyuka na da alaka da abinda mutum ya cika shi rayuwarsa da shi. Idan ya cika shi rayuwarsa da kyawawan ayyuka shikenan, ko da kuwa a farkon rayuwarsa ya yi abubuwan da suke laifi, to ƙarshen rayuwarsa idan ya kyautata Ubangiji sai ya kyautata masa sakamako. Idan kuwa da zai yi ayyuka na kwarai a farkon rayuwarsa daga ƙarshe kuma ya lalace, ya shiga ayyuka marasa kyau, Ubangiji sai ya haɗa shi da sakamako mara kyau. Kaga al-a'malu bil khawatim, saboda bawa idan ya saba Allah ya tuba, Ubangiji na yafe masa, Ubangiji na ɗaukaka darajarsa, musamman idan ya kasance tuban nan nashi da ya yi tuba ne na gaskiya, ba tuban muzuru ba, tuba ne na ba zai koma ba har abada. Ba daidai ba ne kuma mutum ya ce to tunda haka zunubi yake yi, bara in yi zunubi, ce to a tunda zunubin nan an ce in ka yi shi yakan iya ɗaukaka darajarka, me zai hana in gwada, tunda ni ban taɓa yi wani babban laifi da zan ce wannan ko ba daidai bane. Kamar a baka labarin cewa magani kaza yana taimakawa ga waɗanda suka sha dafi, suka sha guba, sai ka ce to me zai hana in fara shan in sha guban nan tun daga magani, wannan ba daidai bane, ka sha guba saboda akwai an gaya maka maganinsa, saboda ka iya shan guban maganin yake amfani a kanka. Wannan Ubangiji duna yana iya yin wannan, saboda haka mutum ya iya yin laifin Ubangiji kuma bai hore masa hanyar tuba din ba, ya je ya mutu akan laifi. Shine mallaka ya ci gaba da cewa wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan,
fa inna utubataha tantafiu anhu bi ashrati asbab, an yatuba fa yatubu Allahu alayhi, fa inna ta'iba min adh-dhanbi kama la dhanba la, aw yastaghfira fa yughfaru lahu, aw ya'mala hasanatan tamhuha, al-mu'minuna wa yastaghfiruna lahu hayyan wa mayyita, aw yuhdulu lahu min thawabi a'malihim ma yanfa'u Allahu bihi. أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضبطة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
مالن ya ci gaba da cewa wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan fa inna 'uqubataha tandafi'u anhu bi asharati asbab mu'mini idan yayi aikin laifi to wasu dalilai guda 10 sukan iya raba shi da mummunan sakamako na wannan aikin laifi wannan shi yasa aqidar ahli sunna ba a cewa wani dan wuta ne mutukar mu'mini ne ba a nuna shi a ce wani dan wuta ne kamar yadda ba za ka nuna wani ba wanda ba Allah ne ya yi masa wannan shaidar ba ka ce dan aljanna ne mutum zai iya aikin laifi ya mutu ma yana aikin laifi din kuma ya kasance ba dan wuta din ba wannan na iya faruwa shine Ibn Taymiyyah yake cewa abubuwa guda 10 sukan iya taimakawa a fasa yi wa mai laifi hukuma ya yi laifi amma sai a fasa yi masa hukuma saboda waɗannan abubuwa guda 10 an ya tuba fa ya tubu Allah alai zai yi ya tuba ubangiji ya karbi tubansa yanzu muka ga maganar tuba tuba ka nemi ubangiji ya share maka laifin gaba da shi ake kira tuba a ce taba ay raja'a ila Allah wa talaba minhu mahwa zunubi ka koma zuwa ga Allah ka roki Allah ya share maka athara zunubika abinda wannan zunubin zai haifar maka ranar gobe kiyama na hushin Allah da hukubarsa ubangiji ya shaye maka wannan abinda wannan zunubi zai shawo maka na ubangiji ya kika ubangiji ya yi maka wannan ya soka wannan ita ce tuba ita ce idan mutum yayi ubangiji na canza masa abinda yayi laifi zuwa lada ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wadannan sune ubangiji yake canza musu ayyukansu marasa kyau su zama masu kyau kuma ubangiji mai gafara ne ya kasance mai gafara ne mai jin kai don haka ta yiwu bawa yana laifi ka san shi mai laifi ne amma kuma ya tuba baka san ya tuba ba kaga kaje kana cewa wani ya mutu yana laifi kaza don haka dan wuta ne kaga anan ka shiga haƙƙinsa kuma Allah ba zai kyale ka ba dan ya tuba ubangiji ya karbi tubansa kai baka sani ba au wannan na ɗaya kenan fa inna ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda duk zai tuba ya nemi Allah ya yafe masa ya kankare masa zunubinsa to wannan kamar ba shi da zunubi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim babu abinda yake wato kankare zunubai gaba ɗaya sai tuba shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an ay liman taba ga wanda ya tuba tuba ita kadai ce take kankare maka zanubanka gaba daya har shirka har kafirci idan mutum yana yi in yace ya tuba yau ya daina ubangiji zai share masa wannan inna Allah la yasturu an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to har shirka idan mutum ya tuba ubangiji zai yayi masa shi yasa ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an malamai suka ce anan ba ta hanyar istighfari kawai ba ta hanyar tuba ce ma'anar saliman taba ga wanda ya tuba zuwa ga Allah malam yace aw yastaghfira fayughfaru lah wannan shine abu na biyu ko ya nemi gafara a gafarta masa menene neman gafara talabul maghfira wa huwa talabu satri dhanb mutum ya nemi ubangiji ya sitirta masa zunubinsa akwai bambanci tsakanin tuba da gafara da neman gafara neman gafara kamar min jinsi du'a kamar addu'a ce kamar addu'a ne bawa yake ubangiji ka sitirta min laifukana da bambanci da kai laifi ka ce ubangiji na tuba na daina ba zan kara ba. Mutum na iya yin tuba bai addu'a bai istighfari ba, mutum na iya istighfari bai yi tuba ba, duk da cewa ubangiji yana buƙatar bawa ya zan yana yin su gaba daya. Ana buƙatar ka zama mai istighfari mai tuba, ka gabatar da istighfari sannan tuba, domin istighfari wani abu ne da kake roƙo daga ubangijin ka yayi maka na sitirce maka zunubanka. Tuba kuma wani laifi ne wanda ka san kayi shiga shirin babba, kana nufin ubangiji ya yafe maka ya kankare maka zunubanka. Shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki ya hada su guri guda ayoyi da dama, wa anistaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويا قوم استغفروا ربكم ما قال النبي هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ده ما قال النبي صالح ولقد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. قال سيء بنجي يرك هذا استغفروه ثم توبوا إليه كني مغافرة سنن كتوب زوا غريشي وأن استغفروا ربكم النبي شعيب عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي غفور وإن ربي رحيم ودود. Ku nemi gafarar Ubangijinku summa tubu ilai, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilai yursil as-samaa alaykum bidarara. Annabi Salihu alayhi salam. Haka Allah madaukakin sarki ya rika hada waɗannan abubuwa guda biyu, istighfari da tuba. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Sauraka Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga a addu'o'in sa yana hada su, rabbi ghfirli wa tub alayya. Sauraka neman gafara addu'a ce min jinsin du'a da bawa yake yi. Saboda haka qad yatubu al-'abdu wa la yad'u, bawa zai iya cewa ya tuba amma bai nemi gafara ba. Kamar qad yad'u wa la yatubu, zai iya neman gafara ba tare da ya tuba ba. Haka zaka iya samun mutum yana laifi dumu-dumu kuma yana cewa rabbi astaghfirullah, yana cikin laifin, wani ma kafin ya yi laifin zai istighfar. Astaghfirullah sai kuma ya laifi. Ya tabbata cikin sahihaini hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwaya daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisul kursi, Allah madaukakin sarki yana cewa aznaba 'abdun dhanban faqala allahumma ighfir li dhanbi faqala lahu allah tabaraka wa ta'ala أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب ذنبا فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. منذ صلى الله عليه وسلم ينا رواية دقى أبنجي رب العزة ينا شوى باوى يا ذنبي سبودها كيتقى أنه يتي يا أبنجي كغافر تام ذنبينا. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aznaba 'abdi dhanban, bawa na yayi wani zunubi, wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb, ya kuma san cewa yana da wani ubangiji wanda yake gafarta zunubi ko yake kama mutum akan zunubin sa. Sannan wannan bawa ya sake yin zunubi, yace ay rabbi ighfirli, ya ubangiji ka gafarta min, ighfirli dhanbi, ka gafarta min zunubina. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abdi aznaba dhanban wa alima anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb, bawa na yayi zunubi ya kuma san cewa yana da wani ubangiji wanda yake yafe zunubi kuma yake kama mutum akan zunubin sa. Sannan wannan bawa ya sake yin zunubi, yace ay rabbi ighfir li dhanbi, ya ubangiji ka gafarta min zunubi na. Allah madaukakin sarki ya sake cewa aznaba 'abdi dhanban wa 'alima anna lahu rabban يغفر الذنب ويأخذ بالذنب باوانا ياي ذنبي كما ياسن cewa yana da ubangiji wanda yake yafe zunubi kuma yake kama mutum akan laifin sa qad ghafartu li abdi na gafartawa bawana kaga anan neman gafara ya sha bamban da tuba yana yin laifi yana neman gafara ubangiji ya gafarta masa a dalilin wannan laifi da shi yasa ya tabbata cikin wani hadisi da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake ba labarin mutumin da za a zo da shi ranar gobe kiyama yana da wasu manya-manyan laifuka yana da wasu kanana ubangiji ya matso shi da shi kusa ya rika tambaya shi daya bayan daya a'alimta zanba kaza wa kaza a'alimta zanba kaza wa kaza ka san zunubi kaza da kaza da kai sai a rika lissafa masa kanana shi manyan yake tunanin a jawo masa su in har aka fara lissafo manyan to ya san ba zai kai labari sai ubangiji ya rika lissafo masa kananan kai kaza kai kaza kai kaza a gama masa lissafin kananan sai a ce an gafarta masa sai ya rude ya ce ya ubangiji akwai wasu kuma ina wato ba tambayi manyan ba to kaga wannan ita ce gafara a sitirce manya-manya ko a sitirce laifin mutum a boye masa laifinsa a rufa masa asiri wannan ita ake kira wato neman gafara to shine malam yace aw yastaghfira fayaghfaru lahu ko ya nemi gafara ubangiji ya gafarta masa ashe dan mutum ya aikata sayyi'a ya aikata ma'asiya ya aikata zunubi ba za ka iya cewa yanke wannan mutum dan wuta bane dan baka sani ba ko ya shiga karkashin wadanda ubangiji zai gafarta masa baka sani ba na uku wato sababi na uku wanda a dalilin sa ubangiji na iya yafewa mutum ya fasa yi masa ukuba bayan yayi laifi aw ya'mala hasanatin tamhuha ko ya aikata ayyuka na kwarai wanda za su share wannan laifin da yi kamar yadda Allah ya ce aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati zalika dhikra lit-dhakirin ka tsayar da sallah طرفي النهار وتجفر لنا هدو وتدكم فات وتا وزول في النيل الليل دلوك دتكين دلي إن الحسنات يذهبن السيئات للي أيكم قلي سنة تفير دا أيكم دسكي سيئات با ما سكوبا معنى الطاعات تذهبن المعاصي أيك الطاعة ناكور دا أيك الليل النبي صلى الله عليه وسلم ينا قيا ومعاذ ابن جبل ينا مسوسية اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها كجسوران الله ادك عند كيكي sannan ka kabibi aikin sako da mai kyau sai ya shafe maka mummunan aiki ba zaune gaban maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga wani mutum ya zo sai ya rasulullah qabbaltu imra'atan na tumbanci wata mace min ghaibin duni an amsaha amma ban yi zina da ita ba sai sayyidina Umar ya kalle shi yace ustur nafsaka faqad sataraka Allah ka sitirta wa kanka ubangiji ya maka sitira kana so ka banka dawa kanka sitira tona wa kanka mutumin ne ya sake duba manzo Allah dai bai ce komai ba shine ce can mutumin nan ya juya ya tafi sai manzo Allah ce a kirawo shi aka kirawo shi sai ya ce da shi innal hasanati aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashahidta salata ma'ana da kai muka yi sallah wato sallar da muka yi tare da kai muka yi yace na'am ya rasulullah manzo Allah ce innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati wannan mutum yace ya rasulullah alai khassa wannan falalan ni kadai kai dan adabi san kansa falalan nan ni kadai manzo Allah ce ballin nati kafa Allah ce ta kowa da kowa wannan zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wa sallam rasulur rahman da Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka suranta ka duba ka gani da a ce wani ne zai zo irin wannan majalisi yace ya shek
qabbaltu imra'atan, ya faɗi wannan magana anan, yace ya malam ni fa na rungumo ta fa, ai ba zai rufe baki ba, wani zai kai masa naushi, kaga ai ce kaga ƴan iska, dama waɗannan ko ake nema ƴan iska duk kullala ta gari. Dan wala Allah ko irin maganar su sayyidina Umar ba zai samu ba, kaga sai da Umar da zafin sa. Allah sai ce ustur nafsaka faqad satarak Allah, ka sitirta kanka, Ubangiji ya maka sitira. To nan zaka gane cewa annabi annabin rahmani ba annabi ne da yake sawa mutane su rika jin cewa kawai su ƴan mutane, ka san akwai waɗanda in suna magana ko suna wa'azi kana sauraron su kawai, ba zaka ji kawai kai ɗan mutane, ba da za'a ji cewa zaka kai labari. Sayyidina Ali yana cewa al-faqihu man la yu'is an-nas min rawhillah wa la yu'minhum min makrihi, ce wanda yake malami na kirki, malami na kwarai, shine malamin da ba zai sa mutane su ɗebe kauna daga rahmar Allah ba, ba kuma zai sa su amince daga kamun Ubangiji ba, wato zai zama tsaka-tsakiya, ya ciza ya hura, idan ya tsoratar kuma sai ya yi bushara, ya gaya musu abin da yake na targhib sai kuma ya gaya musu na tarhib, amma wani kullum wa'azinsa tashin hankali, wato in yana wa'azi ba za ka taɓa gano sifofin nan na Ubangiji ba, ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhit tawli, Ubangiji haka ya jera su, shi kullun ya tsaya gaban mutane to an shiga uku, ba ka sauci, maganar azaba ce, kullun hudubobinsa daga azabar kabari sai wuta sai mala'ikun jahannama sai duhun kabari sai kullum, ba magana aljanna da ni'imarsa ba. To wannan ya sabawa tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam, bal ya saba uslubin alqur'ani, qur'ani hadawa yake, inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur, a lokaci guda a gaya maka sari'ul iqab sai kuma a ce maka ghafurur, قابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وما ذي الطول, a lokaci guda hada maka sifofi, mai rahama ne, mai jin kai ne, mai ukuba ne sannan kuma mai jin kai, kaji cewa kada ka tsaya kauna daga rahamar sa, kada kuma rahamar sa ta saka dauka cewa komai ka ga dama za ka yi, Ubangiji kana ga zai kyale ka, saboda ka sa mutane tsaka-tsakiya. To الحسنات يذهبن السيئات, mutun na iya yin laifi ta gefe guda kuma yana da ayyukan kwarai waɗanda za su gusar masa da wannan laifin da ya yi, asar ɗin laifin, abinda wannan laifin zai haifar masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'a wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna idha istunibat al kaba'ir, juma'a zuwa juma'a, ramadan salloli biyar, sallah zuwa sallah, sallah zuwa sallah, ramadan abin nan juma'a zuwa juma'a, ramadan zuwa ramadan, wajen ce mai kankare zunubai ne, idan aka guji manyan laifuka, Ubangiji na kankare ƙananan laifuka da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda zai yi azumin watan Ramadan imanan, yana mai gaskatawa da cewa Ubangiji ne ya farlanta masa, ba kawai al'ada ba, ya ga ana yi kawai yin kada a ce baya azumi, a'a ya yarda cewa farilla ce daga Allah, wa ihtisaban kuma yana yi dan ya samu lada ba dan ya rage teba ba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, to sai a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa, wannan aikin lada din na azumi sai ya kankare masa abin da ya gabata da laifin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min zunubihi ka yawma waladatu ummu, wanda duk yaje yayi haji ba tare da yayi batsa ba, ba tare da yayi fasikanci ba, yayi saban Allah, to wato zai dawo, wato za a kankare masa zunubansa ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa ba daidai bane ka dage akan cewa ƙananan zunubai kawai al'amalus salihah suke kankarewa, a'a, sukan iya kankare har manyan zunubai. Domin mutumin da aka ce raja'aka yawma waladatuhu ummuhu, idan har manya-manyan laifukan suna da aika ga lam yarji ka yawma waladatuhu ummuhu, sai idan an kankare har manyan sannan zai iya zama ka yawma waladatuhu ummuhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ara'aytum law anna bi babi ahdikum nahran ghamran yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat هل كان يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن. من ذو صلى الله عليه وسلم يأتي كبان الأباري دا أتي أقوفر تيا أقوفر جدا أيدك تكينكو أقول وتقو رما ميروة دمتن كيشقا كل يوان كاسو بيار. Shin kuna tsammanin wani abu na datti zai yi saura a jikinsa? Suka ce a'a ya Rasulullah. Yace to haka salloli biyar suke, suna Allah yana kankare laifuffuka da su kamar yadda ruwan ne yake kankare datti. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawmu yawm arafa kaffaratu sanatayn wa sawmu yawm ashura kaffaratu sana. Wanda duk zai yi azumin arfa, ubangiji zai kankare masa laifukan shekarar da suka wuce da shekara mai zuwa. Haka nan wanda ya azumin Ashura 10 ga al-Muharram, ubangiji zai kankare masa laifin shekarar da ta gabata. Kaga duk waɗannan al-a'malus salihane yukaffiru Allahu bihinna sayyi'at, ayyuka na ƙwarai da bawa zai yi ubangiji ya kankare masa laifukansa. Wani zai iya cewa to a idan har as-salawatul khams za su kankare min laifukana, kaga bana buƙatar mai juma'a kuma za ta yi mun ko Ramadan ko Ashura, tunda dai ga salawatul khams su kansu suna yi min aikin da waɗannan za su yi min, kaga ashe ba sai nayi waɗannan ba. Shine malami suke cewa a Allah cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, ubangiji yana karɓar ayyuka ne daga masu taqawa. Mu'tazila da Khawarij suka ce man ittaqal kaba'ira babu sassauci, suka ce ana karɓar aikin wanda baya kabira ne, baya babban laifi, mai babban laifi ko yayi da'a ba a karɓa. Wannan zafin kansu ne. Murji'a suka ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina ay mimman ittaqa shirka wal kufra, wanda ya bar shirka da kafirci duk abin da ubangiji kawai zai karɓa. Wannan su ma maganar su ce ba ta da tushi. Ahlu sunna sune tsakakkiya. Innama yataqabbalu Allahu mimman ittaqahu wa taqwa Allah huwa an ta'mala bi ikhlasin wa ala sunnah. Taqwa da ubangiji yake karbar aiki a dalilin ta shine kai aiki da ikhlasi kuma ya dace da sunna. Kamar yanda Allah yake cewa liyabluwakum wal ladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabe ku wane ne daga cikin ku yafi kyakkyawan aiki. Al-Fudail ibn Iyad yace ai akhlasuhu wa aswabu, wanda yafi ikhlasi wanda yafi zama kuma sawaba, yafi zama daidai. Suka ce ya Aba Ali ma akhlasuhu wa aswabu, wani aiki ne yafi zama yafi ikhlasi yafi kuma zama daidai. Yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis huwa ma kana lillah was sawab huwa ma kana ala sunnah. Suka ce ya Aba Ali wanda aiki ne mai ikhlasi wanda aiki ne sawaba. Yace aiki idan ya zama akwai ikhlasi a ciki amma ba sawaba ba ba za a karba ba, aikin da ya zama sawaba kuma babu ikhlasi a ciki ba za a karba ba. Yace aiki mai ikhlasi shine wanda aka yi dan Allah, aikin da yake sawab shine wanda aka yi shi ya dace da sunna. Dan haka ayyuka na bayi suna shan bamban, suna samun at-tafawut, wani yafi wani, aikin wani yafi wani, gwargwadon ikhlasin da yake cikin zuciyar kowane mutum. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaman da Ammar ibn Yasir ya rawaito a cikin sunan Abi Dawud, manzo Allah yake cewa innal abda la yansarifu min salatihi wa lam tuktab lahu illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumsuha illa sudusuha illa subu'uha illa thumnuha illa usruha. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace bawa zai iya gama sallah, ai sallama da shi ya gama sallah, amma aladan sallan nan rabi kawai ya samu, wani kuma sudusi ɗaya bisa uku ya samu, wani kuma rubu'i ɗaya bisa hudu, wani khumsi ɗaya bisa biyar, wani sudusi ɗaya bisa shida, wani ɗaya bisa bakwai, wani ɗaya bisa takwas, wani ɗaya bisa tara, wani ɗaya bisa goma baki ta shi. To kaga me ya ja wannan tafawut tsakanin wannan da wannan? Al-ikhlas, at-tafawut alladhi fil qalb, at-tafawut al-ikhlas, yadda ake samun tsere tsereniya wajen ikhlasi, haka ayyukan bayi sukan zama sun samu fifiko a gurin Allah. Zaka iya samun mutane a sahu daya suna abu iri daya, amma ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh, ba su a sahu daya, kowanne yana sallah da sallar liman, in ya tashi ya tashi, in ya yi ruku ya ruku, in ya sujada ya sujada, in ya dago ya dago, an gama fatiha su ce amin tare, wataƙila shi ya fi shi ma ta karkare ba. Amma kuma tsakankaninsu alada kamar tsakanin sama da ƙasa, wannan ya tashi da lada cikakke, wancan ko ya tashi da ushuri ɗaya bisa goma. Me ya ja wannan bambanci? Ikhlasin da yake cikin zuciya. Da wannan ne sahabban manzo Allah suka yi fici. Shi yasa sayyidina Abubakar abin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin ɗaukaka da ya samu, babu wani wanda ya samu irinta, saboda girman ikhlasinsa, saboda girman ikhlasin da yake cikin zuciyarsa. Shi yasa Abubakar ibn Ayyash wani malami yake cewa sayyidina Abubakar bai tsere wa sahabbai bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin wala bi kasrati sadaqa, ba ya fi su sallah da azumi ba ko sadaka, a'a, ya fi su yawan ikhlasi a zuciya. Kuma ya tsaya ya taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama fi waqti shidda, lokacin da ba kowa ne zai iya fitowa karara ya ce ya taimaka masa ba. Shi yasa ya fice, ya zama na babu wanda zai kamo shi. Wannan yasa sahabban manzo Allah suka fi kowa, dan su suka taimakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fi kowane lokaci tsanani, dan duniyar su kadai ne musulmi, su kadai ne tare da manzo Allah duk duniya. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama a yaƙin Badar yake cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falan tu'bad fi al-ard abada, ya ubangiji in ka halaka wannan jama'a da suke tare da ni, to kuma a duniya ba za a bauta maka ba, dan su kadai ne musulmi. Suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi yasa ya zamana duk abinda za ka yi na aikin da'a ba za ka kai su ba, saboda sun yi shi a lokacin da ya fi kowane lokaci bukatuwa zuwa ga wannan aiki, a cikin tsanani, tsananin da ba za ka yi shi don ka samu wani duniya ba, sai dai yarda Allah kawai, illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la, sai dai kawai neman yarda Allah, amma babu wani abin da za ka samu na duniya. Shi yasa suka haƙura da gaggaruruwansu, suka haƙura da gidajensu, suka haƙura da kasuwancinsu, suka haƙura da matansu, wasu da ƴaƴansu, saboda Allah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu ashabi, fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla jabal uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kada ku zagi sahabbaina, na rantse da wanda raina yake hannunsa, inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace da ɗayan ku zai bayar da kwatan kwatin dutsen Uhud na zinari sadaka fi sabilillahi, to ba zai kama ladan wanda zai ibi mudu daya na hatsin ko gero ya bada fi sabilillah, kai ko da rabin mudu ba. Ashe duk abinda za ka yi ba za ka samu ikhlasin da suka samu ba. Shi yasa lokacin da malamai suka zo suna magana, shin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a fifita kowane daya a karan kansa akan sauran al'umma waɗanda ba sahabbai ba, ko kuwa ana fifita sahabbai ne jumlatan adunkule, ake sahabbai su suka fi kamar yadda annabi ya ce khairun nasi qarni, yana nufin dunkule, amma a ɗaiɗaiku a iya samun wani wanda ba sahabi ba ya ɗara wani sahabi. Wasu malaman suka dage akan cewa kowane sahabi a karan kansa ya fi kowane ɗaya cikin wannan al'umma wanda ba sahabi ba, saboda matsayin da ya samu ba wani wanda zai same shi. Yasa manzo Allah ya ce walau lawanna ahadakum anfaqa mithla zahabin mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim, ashe kaga ba yawan aikin bane a iya samun wani a cikin wannan al'umma ya yawaita sallah fiye da yadda wani sahabin yayi, ya yawaita azumi fiye da yadda wani sahabi yayi, ya yawaita jihadin ma fiye da yadda wani sahabi yayi, amma kuma zai kama sahabin ba, saboda shi na sahabin ya yi shi ne a wani lokaci da ake cikin tsananin bukata, kuma manzo Allah ya taimakawa kai tsaye, wanda duk aikin da za ka yi ba za ka samu wannan matsayin ba. Kuma shi yasa da suka zo suna tattauna wannan matsala, aka kawo matsalar tsakanin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, wanda sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, da Umar ibn Abdul Aziz wanda ba sahabi bane, cikinsu wane ne za a fifita? Umar ibn Abdul Aziz an san shi yadda ya yi rayuwarsa ta zuhudu da gudun duniya, ya tabbatar da adalcin da ake kwatanta shi da adalcin da Sayyidina Umar ya tabbatar a doron ƙasa. To shin tsakaninsa da Muawiya, wanda shi ba a san shi da zuhudu ba kamar irin na Umar ibn Abdul Aziz, waye za a fifita? A fifita Umar ibn Abdul Aziz a kansa? Nan ma wasu suka dage cewa Muawiya ya samu abinda Umar ibn Abdul Aziz bai same shi ba. Saboda haka wannan magana ta manzo Allah da yace law anna ahadakum anfaqa mithla jabal Uhud, kaga yana nuna yawan aikin da zaka yi. Duk yawan aikin da zaka yi ka dauki dutsen Uhud gaba daya, ba za ka kai mudun ɗayan su ba, da ɗayan ku zai dauki duk abin da ya mallaka, ya ce gashi nan fi sabilillahi, ya zauna babu komai tare da shi, ba zai kama ladan mudu ɗaya da sahabi manzo Allah zai bayar fi sabilillahi. Me ya jawo wannan tafawut? Duk da cewa gashi a zahiri kamar wannan ya fi yawa wannan kaɗan ne, ikhlasin da yake cikin zuciya. Shi yasa Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, saboda ba yawan yankan bane ladan a gurin Allah, yawan ikhlasin da yake zuciya, da wanda zai zo laye yanka shanu 100, da wanda zai yanka tashi kafi ya naci irin kafi zurudin nan ya yanka shi dan abinda Ubangiji ya hore mata kenan, kuma da ikhlasi, wancan kuma ya yanka raƙuma da shanu ayi ta rabarwa dan a ce wani kaga da abinda ya laye bana, kaga wancan mai kafi zurudin ya fi mai wannan raƙuman da shanun, amma a zahiri sai kaga wancan ya fi yin aikin da yawa. Shi yasa Allah ya ce ba yawan jinin da aka zubar ake dubawa ba, ba naman da aka raba ake dubawa ba, a taƙawar da take cikin zuciya, wannan taƙawa ɗin ita ce Ubangiji yake dubawa. To ashe idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwa cewa innal hasana, ya faɗi abubuwa cewa alhasanatu yudhibna sayyi'at, kamar yadda Allah ya faɗa ayyuka na ƙwarai suna kawar da munana, wani sallarsa ce za ta taimake shi, wani azuminsa ne, wani hajjinsa ne, wani azumin ashura ne zai taimaka masa, wani na arafa ne zai taimaka masa, ashe kowanne zai iya maka amfani, domin ba lalle ne a cikin ayyuka duka ikhlasinka ya zama guda ɗaya ba, wani aikin zai zama ya gaza ma yadda ake bukata, sai wani aikin ya tashe shi shi kuma. Saboda kaga ashe ba za ka ce tunda ina sallah ba sauran ma ai me yanzu za su yi min, a'a, dan baka san wanne ne zai zama karbabban a gurin Allah ba. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina, naga lokaci yayi sai mu tsaya anan a sababi na uku, tuba istighfari al a'malus salihah, za mu tashi a sababi na hudu insha Allah a sati mai zuwa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko ina ƙara kwadaitar da yan uwa a halarci laccar da aka sanar, domin shi wanda zai laccar kamar yadda kuka ji na san da yawa daga cikin ku sun san shi kuma suna halarta wasu karatuttuka sa, amma dangane da matashi yadda zai laccar din nan yana daga cikin waɗanda suka san ta, suka san zurfin ta, suka san makamanta sosai. abinda ya rubuta a cikin wasu littafai da ya yi ya nuna haka. Saboda na san za a samu fa'ida mai yawa a cikin wannan lacca da za a saurara daga wajensa, kuma na san abinda za a ji bayan an falar da ku da zai yi waɗanda za ku halarci gurin, zai amfanar da dama daga cikin waɗanda za su samu wannan kaset. Da haka yana da kyau bayan an yi din ma a yada wannan kaset, musamman mutane su san cewa wannan aƙida mummunar aƙida wacce take ƙoƙarin ko ma take rushe addini gaba ɗaya, don ba ma aƙidar da gaba ɗaya an gina ta ne akan rushe addini. In ba an rushe musulunci ba za kafu ba, ba wata aƙida bace wacce za ta iya jingina a jikin musulunci yana tsaye tana tsaye, a'a ita gaba ɗaya sai an yi wa musuluncin katafila gaba ɗaya an ruguje shi sannan a dasa ta, domin duk aƙida za ta rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba ta komai ba, ta rushe alqur'ani, ta rushe sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda gaba ɗaya addinin musulunci din sai an rushe shi sannan aƙidar shi za ta samu gindin zama, haka tana da hadari kwarai da gaske, kuma yaki da ita wani abu ne wanda yake wajibi akan kowane musulmi, musamman irin yadda muke ganin ana yaudarar mutane a ƙasar nan, ƙauyawa waɗanda ba su yi ilimi ba suna shiga ƙauye saboda shi limamin wannan tafiya ya gaya musu cewa su daina damuwa da birane, saboda birane ana karatuttuka ana ilimi, su shiga ƙauye can ne ba ilimi, don haka can za su fi samun karɓuwa. To samun irin waɗannan lokaci da za a riƙa yi na wayar da kai da ilmantarwa, a same su a yada su a garuruwa musamman cikin ƙauyuka, yana daga abubuwan da za mu iya sannafa cikin jihadi fi sabilillah. Wannan yake cewa dangane da wannan ayat wala qadra ahu nazlatan ukhra, shin mala'ika jibrilu ne ya gani ko kuwa haka ne, mala'ika jibrilu ne ya gani, haka ya tabbata a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama da dama. In kana son ka samu cikakken bayani faffada, ka nemi tafsirin da nayi na suratul najmi inda ayat take, mun tsaya mun yi dogon sharhi akan wannan. Sannan wannan yake dan Allah ina son in san sau nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji. Manzon Allah yayi aikin hajji ne sau ɗaya tak, kuma menene ingancin hadisi mai cewa ku yi aikin hajji kafin a hana ku? Ba hadisi bane, haka bai inganta ba. Wannan kuma yace dan Allah da gaske ne, wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija tana da shekara 40, shi kuma yana da shekara 25, kuma tana da ƴaƴa 2. Wannan ita ce riwaya, maganar ba maganar ƴaƴa 2 ba, maganar ta aure shi tana da shekara 40 yana da 25, ita ce riwaya da tafi shahara, ita aka fi karantarwa, ita aka fi sani, tare da cewa ba ita ce ingantacciyar ba. Riwaya ingantacciya ita ce riwayar da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija tana shekara 25 yana 25, ma'ana suna kan wato suna sa'annin juna, ba ta girme shi da shekara 15 ba. Wannan ba gaskiya bane. Riwayar farko, riwayar wani mutum ne da ake kira Muhammad ibn Umar Al-Waqidi. Al-Waqidi wani malami ne mutumin Madina da aka yi ajin yashi da sujjiran manzo Allah tana 240 ne. Al-Waqidi ya shahara wajen ruwayoyin abinda ya shafi sira da magazi, to amma malamai da dama sun soki lamirinsa, malamai da dama sun tuhume shi, wasu ma sun ƙaryata shi sun ce maƙaryaci ne, don haka bai samu karɓuwa ba a gurin malaman hadisi, an tuhume shi da ƙarairayi daban-daban. Ruwayar da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana shekara 25, ruwayar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi al-Madani sahibu sira, wanda ya girma wannan Muhammad ibn Umar, shi Muhammad ibn Ishaq sa'an su Malik ne, ya rasu hijirar manzo Allah tana 150, mutumin Madina ne shi ma, kuma ya shahara ta fuskar sira har ma ta kai Imam Az-Zuhri. Kun san Imam Az-Zuhri ko wane ne shi? Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, ɗaya daga cikin manyan malaman Maliku, yana cewa duk mai so ya karanci sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bi wancan saurayin Bakuraishan, yana nufin Muhammad ibn Ishaq, ya samu wannan shaida. Shi yasa malamai kakaf sun yadda cewa a fagen sira hujja ne, gangaren ne, sun yadda cewa a fagen sira shakundum ne. Littafin sa Al-Magazi, wanda daga baya ake cewa Siratu ibn Ishaq, wanda daga baya Ibn Hisham ya rereye shi ake kiran Siratu ibn Hisham, littafi ne shahararre. To shi ya ruwaito maganar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija tana shekara 25. Ruwayar makaryaci din sai ta fi yaduwa, aka fi saninta sama da ruwayar mai gaskiya shine Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi, ruwayarsa tana nan cikin mustadrak na hakim. Sauraka wannan shine gaskiya, kuma idan ka dubi ƴaƴan da ta haifa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƴaƴansa gaba ɗaya duk ƴaƴanta ne in banda Ibrahim wanda shine dan Mariyatul Qibtiyya, duk sauran ƴaƴansa manya waɗanda ma ya aurar duk ƴaƴan Khadija ne. A bisa ga al'ada da wuya mace tana da shekara 40 a aure ta kuma ta haifi wannan ƴaƴan masu yawa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, a cikin shekara 13, a cikin shekara 13 ta haifi ƴaƴa wato har guda 7, tana da wannan shekarun. Bisa ga al'ada haka ba ta cika faruwa ba, amma wancan shekaru da aka faɗa, wanda Muhammad ibn Ishaq ya faɗa kuma ya girmi wancan a ma shekaru, ya fi shi daɗewa, domin shi Muhammad ibn Ishaq sa'an maliku ne. To amma shi duk da haka ga abin da ya faɗa, kuma wannan shi ya fi dacewa da ayi bayani. Yawanci za ka ga hatta mata dattijai in suna so su auri saurayi sai su kawo masa hujja da wannan. Amma cewa tana da ƴaƴa biyu ya aure ta, ban san wannan ba. Wannan yace na kasance wani ya yarda da ni, ya bani shago, ya sa ni ciki, amma sakamakon rashin kyakkyawan tsari mai kyau da ni da shi na haince shi, kuma na hada wannan ha'inci da abinda na samu na halal. Yanzu har nayi aure, nayi gida, kuma ina da tawa sana'ar ta daban, sakamakon wannan halin yasa na nemi mu rabu, kuma mun rabu. To tambaya wani malami, wace yace yau waje yace, to na tambayi wani malami, yace mini duk ibadar da nake yi bani da ita, shin malam menene matsayin aure na da kuma sauran ibadun da nayi, kuma menene mafita? Mafita ka je ka neme shi, shi wannan mutum, kai da shi ka same shi ka ce, to gaskiya zamana da kai nayi maka kaza. Ya kwatanta iya abinda zaka iya kwatantawa, warware tsakaninka da shi. Wannan wajibi ne, haƙƙin sa ne. Ka san shi yana nan da ransa, in ma baka san shi ba, in ma baya nan da ransa, ka san zuriyarsa, ka san ƴaƴansa, dole ne ka nemi wannan warwarewar tsakaninka da shi kafin ranar gobe kiyama. Haƙƙinsa ba zai salwanta ba dan ka tuba, tsakaninka da Allah zai iya yafe maka, amma kuma wannan haƙƙin na wancan mutum yana nan a wuyanka. Shi yasa a cikin sharuɗan tuba muka faɗi cewa idan akwai wani abu tsakaninka da wani bawan Allah, to ka je ku warware. Tsakaninka da Allah waɗancan sharuɗa uku zai sa ku warware, Ubangiji ya karɓi tubanka, amma ba zai yafe maka kuma haƙƙin wani ba, don haƙƙin wani na wani ne, sai idan shi ya ga dama ya ce ya yafe, to shikenan. To kaga wannan kuma ba irli bane, ba wai ka ci mutuncinsa bane a bayan idan sa bare ka ce kana jin tsoro kada ka je ka faɗa masa kuma abubuwa su, a wannan in ma ta kama zai ɗaure ka akan dukiyarsa, to ka yadda da ɗaurin duniya ya fi sauki akan ka je a yi maka na lahira. Mutum ibadarka tana nan, ba alaƙa tsakanin ibadarka da kuma abinda aurenka ma yana nan, ba alaƙa tsakanin aurenka da abinda ka samu, koda shi ka biya sadaki, auren yana nan, ibadar kuma da kake yi tana nan ibadar ka, gwargwadon yadda kai ikhlasi a cikin ta, kai ta daidai da sunna, gwargwadon yadda za ta samu karɓuwa gurin Allah. Amma kuma haƙƙin wancan shi ma kuma yana nan, ba zai tare ba. Wannan shine abin da ya kamata ka sani, kuma shi kace mafita din da kake tambaya. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa. Waɗanda suke zakar addu'a ko dan jarabawa ko dan wani abu da suka sa gaba na alkhairi, ko kuma wani abu na damuwa da suke ciki, Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa buƙatar sa alkhairi. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana barna ce ba mu ikon kauce mata. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.